أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سو كلمو دا سورارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسن شاتارة دكو چكواني سابن شرنا پتوي الرحمة شرن ديكي باكو داما دومن ألفو دا تنبيونكو ودن دا سكشافي الديني درايوا زوا غمالم domin samun mafita kuma ana iya aika mana da sakon tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aika da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma akan addressing email na fatawayrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawayrahma dake kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar wato 14 daga watan safar shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda zai daida 9 ga watan Agustan shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulunci addini ne wanda yake cike da tsari, yake cike da gaskiya, yake cike da adalci, saboda kasancewar sa addini ne da yazo daga wanda yafi kowa fadar gaskiya shine Allah, kuma ya aiko shi ta hanyar wanda yafi kowa gaskiya shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka nan addini ne wanda mafi adalci shi ne ya tsara shi, kuma shi ne ya yi umarni da shi, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya biyo ta hannun wanda ya fi kowa adalci a cikin halittunsa, shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne yake umartar ‘ya’yansa da su zama masu gaskiya, masu adalci, masu gaskiya a kankin kansu da kuma waɗanda suke masoyansu, kuma waɗanda suke maƙiyansu, haka nan masu adalci ga kawunansu da kuma masoyansu, kai har ma da waɗanda suke ba masoyansu ba magiyansu. Haka musulunci ya yi umarni da cewa duk sanda mutum zai yi magana, to ya adalci a cikin maganarsa, wato ya faɗi abin da yake shine gaskiya, shine daidai, shine abin da ya faru, kada ya ƙara, kada ya rage, kada ya zalunci wanda yake magana a kansa, kada ya nuna son zuciya ko son kai. Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu, idan za ku yi magana to ku yi adalci, ku yi adalci a cikin maganganunku. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bayan abin da ya faru tsakaninsu da mutanen Makka Qurayshawa kafirai a wancan lokaci ya faru, sun koro su daga ƙasar garinsu, sun raba su da gidajensu, sun raba su da sana'o'insu, sun raba su da dukiyarsu, sun raba su da danginsu, sun raba su da ƙasarsu, sun kuma riƙa bin su da maganganu waɗanda suke marasa daɗi, marasa kyau, wanda babu gaskiya na kazafi a cikinsu. Duk da haka sai Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da cewa wannan ƙiyayyar da take tsakaninku da su kada ta hana ku in kun tashi magana ku yi adalci. Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu, kada ainihin gaba da ƙiyayya da suke tsakaninku da waɗancan mutane da har ma suka hana ku shiga ɗaki mai alfarma, suka hana ku zuwa ga ɗaki mai alfarma ku yi ibada, kada ya sa ku wuce iyaka ku yi musu ta'addanci. Haka nan Allah yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ayadulu huwa aqrabu littaqwa, kada ƙiyayyarku da gabarku da wasu mutane ta hana ku yi musu adalci. Allah ya ce ku yi adalci, adalci shi yafi kusa da taqwa. To haka nan za mu ga Allah subhanahu wataala wuri daban-daban yana umartar wani al'umma ta kasance al'umma ce mai gaskiya, al'umma ce mai adalci. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, ya ku wadanda suka yi imani kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron sa kuma ku kasance tare da masu gaskiya saboda haka zama tare da wanda yake baki ko masoyi ba zai baka dama akan cewa kai san zuciya ba ka nuna goyen baya ga abin da ba gaskiya ba ko kuma ka kima wanda baka tare da shi adalci wannan shine shi adalci daga kwadar gaskiya wani abu ne da ake yaban sa da kowaye ya fito ko bacin mutum abun ka in ya faɗi gaskiya da yadda cewa ya faɗi gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan game da shedan shedan shi kowace halitta lalacewa da bacewa babu wani sharri da Allah subhanahu wataala ya samar da ya kai shedan duk wani sharri da ka sani a bayan kasa to ba yake da shedan shedan shine jimadugu shine jagora amma da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya maka gaskiya amma fa shi mai yawan ƙarya ne makaryaci ne na gaskiyan gaske saboda haka wannan yana nuna cewa ita gaskiya kima ce na wato kima ce mutlaka duk inda take gaskiya ce haka nan adalci kima ce mutlaka ba nisbiya ba wato ba in ta fito daga gurin wani take gaskiya ba in ta fito daga gurin wani ba gaskiya ba ce a daga ko ina ta fito gaskiya gaskiya ce haka nan adalci daga kowane ne ya bayyana adalci ne ko wanda yake na kusa da kai ko na nesa da kai masoyinka ko makiyinka me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka matsawa musulmi a Makka farko-farkon musulunci aka hana su sakat aka bi su ana azabtar da su wasu ana kashe su Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa bayan Allah ya umarce shi da cewa su yi hijira zuwa Habasha yace a can kasar Habasha akwai sarki da yake adali ne baya zalintar wani kuma baya barin azalci wani da yake kasarsa a wannan lokacin Najashi bai musulunta ba kasar ba ta musulunci ba ce amma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba masa kasar da cewa sahabbansa su fara yin hijira can kafin ma a ce yau hijira Madina fara yin hijira can garin da yake ba musulmi ba ne amma kuma kasancewa sarkinsu adali ne saka ce su yi hijira can saboda sarkinsu la yazlimu ahad wa la yuzlamu indahu ahad la yazlimu ahadan wa la yuzlamu indahu ahad shi ba zalici ko ba barin zalici wani saboda haka kaga shi adalci daga ko ina ya fito sunan shi adalci ko daga wanda kake ganin naka ne ko wanda ba naka ba indai adalci ne adalci sunansa haka nan ita ma gaskiya indai gaskiya ce gaskiya ce gaskiya sunanta daga gurin kowa ta fito naka ne ba naka bane na kusa da kai ne ba na kusa da kai bane kana san shi baka san shi in yayi gaskiya gaskiya sunanta sannan musulunci ya yarda cewa in an maka ba daidai ba karama in kana san karama bai hana ba amma kar ka saki karama sama da yadda kai maka da zarar karama sama ne da kai maka to kai ne azzalimin yanzu ba kai aka zalunta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man i'tada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaikum wanda duk ya muku ba wato ya muku ta'addanci to kurama gurgurdan yadda ya muku bimithli ma i'tada alaikum gurgurdan yadda ya muku mana ka ku wuce ku ketare iyaka ku yi masa sama da yadda ya muku ya muku tara ku yi masa goma ya muku biyar ku yi masa goma shi cewa kai masa ya maka kan katako kai masa na karfi ko ko ya maka na tsini kai masa na abin nan wannan duk ba shi ne ka'ida a musulunci ba ka'ida a musulunci in har ba za ka iya hakuri ba to daidai yadda aka yi maka za ka rama Allah cewa yau wajen za a sayi'atun misluha sakamakon mummuna sai ce misluha kwatankwacin waccan da aka yi maka amma sai ya ce fa mana afa wa aslaha fa'ajruhu ala Allah innahu la yuhibbul zalimin wanda dai yayi afwa ya gyara tsakanin sa da wanda ba sa jituwa ya masa afwa to yazo Allah zai biya shi ladan sa shi yazo inda Allah ya ce ladan sa yana wajen sa shi ya san mai tanadan masa na lada sannan rufa ayar da cewa innahu la yuhibbul zalimin lalle shi Allah ba fa ya san azzalimi dan ya nuna maka cewa da zarar ka je ramawa kuma ka wuce yadda akai maka kai ma ka zama azzalimi zaka ka fado cikin komar wadanda Allah baya so sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa na aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul sabirin idan har za ku yi uba za ku yi wani ramuwa ta uba to ku yi gwargwadon abin da aka yi muku wala in sabartum amma in za ku yi hakuri insha Allah lahu khairul sabri lalle wannan shefe alkhairi ga masu hakuri saboda Allah ya zaba maka ya baka dama ka nemi haƙƙin ka gwargwadon irin abin da aka yi maka amma kuma ya zaba maka ka yi hakuri ka yafi wannan sai yafi maka alkhairi domin Allah zai musanya maka fiye da abin da ka rasa zai daukaka darajarka fiye da yadda kake saboda haka musulunci addini ne da yafi kowane addini wato gaskiya yafi kowane addini adalci kuma haka ya tarbiyyace ƴaƴansa wanda kaga duk ya sauka daga wannan layin to tarbiyyar wani abu da ban yake bi na son zuciya ba tarbiyyar addininsa ba addininsa bai bashi dama ba ya cuci wani saboda baya tare da shi ko ya masa ƙarya ko ya masa kazafi ko ya masa yarfe saboda wata manufa ta shi ta kansa ko saboda wata biyan bukatar sa ko saboda biyan bukatar wasu ko saboda kawai ya munana wa abokin husumarsa in yi haka babu shakka wannan ya saki layi na tarbiyyar da Allah subhanahu wataala ya yi wa wannan al'umma tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wannan al'umma akan ta Allah ya samu dace
to amin malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu sauraro da kallonmu a daidai wannan lokaci za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin naku mai tambaya na farko ya ce shin menene hukuncin sanya bakaken kaya a lokacin janayiza dan naga wasu daga cikin musulmi sun aro wannan al'ada suna aikatawa idan aka yi mutuwa yadda turawa suke
to gane da kace aro sai mai tambaya da ya nuna cewa baka san cewa dabi'a ce ta musulunci ba shi musulunci bai da baya da wato wani abu na bakin ciki bai da wani uniform ce ga uniform ne da ake sawa in ana cikin bakin ciki ga uniform na fari ciki musulunci bai yi wannan ba sannan shi musulunci ba baya san ya a dinga nuna damuwa ta yawa shi musulunci yana son hakuri da dangana da yarda da abin da Allah ya kaddara maka ba ka rika nuna cewa kana cikin wani hali ko kana cikin wani yanayi ba da ko iwa ya ganka zai iya cewa eh wani ba cikin yanayi mai kyau ba haka musulunci yake so ba yana so ya zanto kana da hakuri da dangana da juriya da bai da al'amari ga Allah shi yasa zamu ga musulunci abin da ya koya wa musulmi da musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce lalle mu dukkan mu na Allah ne halittar sa ne bayan sa ne mulkin sa ne yana yin yadda ya gada da mu shine ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mu zuwa gare shi duka zamu koma wani abu nan da zai faru wani abu ne mai lokaci amma duk gaba ɗaya zai tattara mu mai da mu zuwa gare shi Allah ya ce wannan da suke faɗa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun su ne waɗanda za su samu yabo daban-daban daga Allah subhanahu wataala da rahamarsa kuma su ne suke kan shirya saboda haka shi musulunci abin da yake so yayin da ka shiga cikin wata damuwa to ka mayar da al'amari ga Allah ka yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sabru inda al-haqqid as-sadmati al-ula lokacin da abu ya faɗo kwatsam akan ka kai daure to wannan shine haƙuri sannan musulunci ya hana yin wasu abubuwa da za su dinga nuna damuwa tattare da kokawa bayi kokawa halittu abinda Allah ya saukar maka na labacin rai ya hana mutum ya dinga wato irin kwakwazo ihu da kuka da sauransu aka hana in an yi mutuwa musulunci ya hana mutum ya dinga dukan jikinsa ko yana yaga tufafinsa ko yana jan gashinsa kamar yadda Larabawa suke a lokacin jahiliya duk musulunci ya hana wannan saboda ba a san wani abin da zai dawwamar da wannan ko to abin ya fito da sigar kamar kana kokawa cewa Allah ya maka ba daidai ba saboda haka kaga a ce ya harar an ɗauki wani uniform wanda shi duk wanda ka gani alama ce da take cewa shi yana cikin damuwa wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce ba inda musulunci ya ce ka sa baƙaƙen kaya ko jajaye kaya ko korayen kaya ko farare abin da yake jikinka shi kenan ka san mace ce tana cikin sitirar ta musulunci ta suka da zama a sitirar ta ba tare da ta canza sitirar ta ba wannan shi ne koyarwa ta addinin musulunci kamar da shi mai tambayar ya ce wasu can aka gani suna yi shi ko musulunci ba a yadda ka ce za ka ɗauko shi daga wani ba sai daga Allah da manzansa su ne masu umarni su ne masu hani a addinance sai kaza shi ne addini kaza ba addini ba ne saboda haka idan mutum ya riƙi wani abu wanda yake sabanin abin da Allah subhanahu wataala da manzansa suka koyar to wannan ya kawo wani abu ne sabo kuma Allah subhanahu wataala ya hana musulmi su kwaikwayi wani abu daga waɗanda ba musulmi ba cikin abin da ya zamo wata al'ada su ce ba wani abu wanda yake an yi tarayya a ciki ba a'a wani abu ne da suka keɓanta da shi na ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum ce wani duk ya jibince su daga cikin ku to ya zama su annabi yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwayi kamanni na wasu mutane to shi ma ya zama su saboda haka ba daidai ba ne ganin wasu suna yi mu musulmi waɗanda muke da tarbiyyar mu ta musamman kuma muka yadda cewa ta fi kowace tarbiyya mu yada ta mu mazauki ta wasu mu kama mu yaba wannan ba daidai ba ne.
To malam wannan ya ce assalamu alaikum shin Hisham bin Utba ɗan Utba bin Rabi'a ne wanda aka kashe a yakin Badar?
Waɗanda suka yi fito na fito a farko-farkon yakin Badar ba Hisham akwai Rabi'a abin akwai Utba bin Rabi'a akwai kuma Shaiba ibn Rabi'a ina ne shi ne kamar Hisham Shaiba ibn Rabi'a sannan kuma akwai Al-Walid ibn Utba waɗannan su ne suka fito a karan farko suka kara da Al-Haris abin Abu Ubaidah ibn Al-Haris da kuma Hamza ibn Abdul Muttalib da kuma Ali ibn Abi Talib amma babu wani Hisham a cikin su a iya abin da nake tunawa wataƙila Shaiba ibn Rabi'a ne ji sai kuma Al-Walid ibn Utba sai Utba ibn Rabi'a su ne waɗanda suka fito.
Wannan ya ce malam kiyasi da ake bayarwa na kayan aiki idan ya yi ragowa na wanda ya bada aiki ne ko na wanda ya yi aiki?
Idan mai aiki shi aka karɓi kuɗinsa aka yi masa lissafin kaya ta cewa abu kaza da za a yi masa za a sai kaya kaza 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 don haka zai bada kuɗin kaya ya bada kuɗin kaya ya ragowa kayansa ne ba kayan mai aiki ba ne kayansa ne shi mai kaya da kuɗinsa aka karɓa aka so kaya don haka kaya nashi ne da an je saya misali kuɗin suka yi ko kayan suka yi kaɗan za a ce ƙaro to da mai yin ragowa ba za a mai masa kayansa ba inda a ce da aka so kayan sai bai isa ba cewa za a iya ƙaro kayan nan ba su isa ba to don haka in ya yi ragowa ba kayansa ne sai dai in kawai aiki mutum ya ba wa mutum to ina so ka yi min kaza misali ya ce ina so ka yi min gado kai kuma ka yi masa lissafin gado ga abin da zai biya ba shi ya so kaya ya baka ba a'a kai kawai dai ya ce ka yi min lissafin gado nawa zan baka kai mu kai lissafin ka kake ganin zaka sai katako kaza zaka sai kaza zaka sai busa zaka sai kaza ga kuma lego sai ka bashi sai ya baka kudin ka to in ka sai katakon ya saura naka ne idan da ba wannan kai akadin da kuka yi da shi akadin zai maka zaka yi masa wani abu kasa ne amma in har kaya shi kace ya sayo ya sayo kaya to in ya saura na shi ne dan plumber ya zo zai aikin plumbing a gida ya yi lissafin za a so pipe kaza za a so kusa kaza za a so kaza za a so kaza to da aka sayo ya ragowa ba zai tafi da sauran ba sauran na mai gurin ne domin da zai lissafa sai kuma a ga basu kai ba har dawowa zai ce kayan nan mun yi lissafi da kuskure basu kai ba kuma dole za a kara masa ji karu.
Wannan mai tambaya na cewa dan Allah menene hukuncin wanda yake bin wani mamaci da mummunar addu'a?
Duk wanda ya rasu musulmi abinda yake haƙƙinsa akan ƴan uwansa musulmi shi ne su yi masa addu'a su masa addu'a su roƙa masa Allah gafara su roƙa masa Allah rahama su roƙa masa Allah ya yafe masa abin da ya na kurakuransa shi yasa aka shar'anta sallar jana'iza shi yasa aka shar'anta yin sallar jana'iza sallar jana'iza sallar ce da ta kunshi addu'a shi yasa ba ta da ruku'u ba ta da sujjada sai yake ayi karatu sannan a roƙa ma wato a karanta alqur'ani sannan a roƙa wa shi mamaci a gafarar Allah da rahamarsa sannan aka kai shi makabarta aka binne shi nan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sahabbansa istaghfiru li akhikum fa innahu la yus'al ku newa wa dan uwan ku gafara domin yanzu ana yi masa za a yi masa tambayoyi ku roƙa masa gafara wato ku roƙa masa Allah ya yafe masa zanubansa Allah subhanahu wataala ya masa gafara to wannan shine abinda aka shar'anta lokacin da mamaci ya mutu a yi masa addu'a shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi muminai da cewa suna yi wa junansu addu'a da waɗanda za su zo daga baya suna yi wa waɗanda suka gabace su addu'a alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya ce waɗanda suka zo daga bayan su suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana sannan ka gafarta wa ƴan uwan mu waɗanda suka riga mu a imani kada ka sanya wani kulli a cikin zukatan mu game da ƴan uwan mu mu'minai lalle Allah kai mai tausayi ne mai jin kai to wannan ita ce karantarwar musulunci game da ƴan uwantaka mamaci baya da abin da yake da bukata bayan mutuwarsa illa addu'a addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa akhlisu li mautakum addu'a ku tsantsanta addu'a da ikhlasi ga matattunku ku tsantsanta musu addu'a cikin ikhlasi daga ga matattunku wannan shine gatan da mutum zai yi masa bayan rasuwarsa ko da yayi maka ba daidai ba ko da kana ganin mai laifi ne shi kai masa addu'a kai ma da fatan waɗanda za su zo bayan ka kai ma su yi maka addu'a wannan shine abin da yake tarbiyya ta musulunci har ma aka hana rika kiran wanda ya mutu ana zagin shi ko da yayi ba daidai ba ya riga ya mutu annabi kisha la tasubbul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu kada ku rika zagin matattu domin sun je sun samu abin da suka riga suka aikata idan abu ne mai kyau ya aikata yanzu ya je zai ga sakamakon sa in mara kyau ne zai ga sakamakon abin da ya aikata saboda ba buƙatar a kira shi ana zagin shi ya riga ya bar duniya shikenan komai lamarin sa yanzu ya zo ƙarshe abin da ya aikata shi zai gani bayan mutuwarsa saboda ba daga cikin tarbiyya mamaci bayan mutuwa ya riga bin shi da mummunar addu'a wannan ba musulmi a bi shi da mummunar addu'a bayan mutuwarsa wannan ba daidai ba ne
mai wannan tambayar yake cewa tambaya ta ita ce shin menene hukuncin sanya suna da sa hannu a littafi a matsayin ta'aziyya a inda aka yi rashi domin naga idan an yi tambaya ta ita ce shin menene hukuncin sanya suna da sa hannu a littafi a matsayin ta'aziyya a inda aka yi rashi domin naga idan an yi rashi har a wasu wurare na daban inda ba a nan aka yi rashin ba suna hakan da sunan ta'aziyya
ita ta'aziyya abinda ake cewa ta'aziyya shine a kwantarwa da waɗanda aka yi wa rasuwa hankalinsu a lallashe su a yi wa mamacinsu addu'a duk wannan shi ne yake ake cewa ta'aziyya sanda mutum ya rasu wanda aka yi wa rasuwa zai ji damuwa a bisa ɗabi'a ta ɗan adam zai ji damuwa ka je ka lallashe shi da kalmomi masu daɗi da maganganu masu daɗi ka ja hankalinsa da ya yi haƙuri a kan abin da ya yi rashi ka nuna masa cewa ita duniya dama haka take kowa ya zo ne kuma zai tafi lokaci ya yi kuma za a tafi sannan kuma idan musulmi ne idan uwanka kai masa addu'a ka roƙa masa gafara ka roƙa masa rahamar ubangiji ka roƙa masa aljanna wannan ita ce ta'aziyya saboda haka ba wani abu ne da za a kawo littafi a rubuta suna a sa hannu wannan ba ta'aziyya ba ce ba ita ce ta'aziyya ba waɗanda suke yin wannan suna yi ne da sunan wani abu wanda kamar an yi maka to ka san waye ya yi maka saboda shi ma in an yi masa saboda haka su waɗanda suke rubuta sunaye ana yi ne don a yi alfahari da adadin waɗanda suka zo kuma a ce wani ya zo ga sunan shi wani bai zo ba in abu ne da za a ga laifinsa a ga cewa bai sa an yi rasuwa ko sunan shi ba a gani cikin waɗanda suka zo ba ko ko a'a ana yin haka ne don idan shi ma an masa a duba list in ya zo shi ma da alama masa duk wanda ba daga cikin tsari na addinin musulunci ba buƙatar sai a rubuta sunan wanda ya zo addu'a wanda zai zo addu'a ya yi maka jaje ya zo ne don Allah a san cewa hakkin musulmi akan musulmi idan wani abu ya same shi na jajantawa ka jajanta masa wani abu ya same shi na farin ciki ka taya shi farin ciki saboda haka baya daga cikin koyarwa ta addinin musulunci cewa dan mutum ya je ta'aziyya sai ya rubuta sunansa ko sai an rubuta sunansa kuma ita ta'aziyya ba wani abu ne da zaka je dan a kai ma in an yi ai maka wani abu ne da kake jin haƙin dan uwanka ne kana da damar da zaka masa ta'aziyya sawan ka je gurin ko baka je ba dan ita ta'aziyya yana da kyau mu gane shi ita ta'aziyya addu'a ce da jajantawa jajantawa din daga ko a ko ina kai haɗu da mutum kana iya jajanta masa kana iya jajanta masa a masallaci kana iya jajanta masa a makabarta kana iya jajanta masa a kasuwa kana iya jajanta masa ta waya duk dai sakon da ake so da yaji shine wannan kalmomin naka masu daɗi da kwantar da hankali da lallashin zuciya su je kunnan wanda kake son ka isarwa shine abin da ake bukata saboda haka akwai ko ina ma za a yi shi yasa ga musulunci bai zo da tsarin in an yi wa mutum rasuwa ba ya ki fita ko ina ya kwana da kwanaki yana zauna gida musulunci bai zo da wannan tsarin ba mutane su suke tsarawa kansu wani abu wanda kuma da ƙarshe yake zuwa dame su yanzu kaga ai da yawa daga cikin mutane ma suna kokarin kauce mu wannan saboda gurin sai kuma zama matattara ce ta tsaye gumi da gulmin maki da hira da zaman kashe wando wani daman a cikin unguwa ba inda yake zuwa yana neman inda zai samu abokan hira to aka yi rasuwa sai ka je ka ga gurin kamar ba rasuwa aka yi ba kamar wani biki ake an kawo abincika iri-iri ana ci ana ta hira ana ta shewa da sauransu wanda kuma ba haka aka so ba shi mamaci shi wanda aka yi wa masu rasuwa su ake ma a taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam isna uli ali ja'farin ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma shughiluhum ku yi abinci ku kai wa iyalan Ja'far lokacin da aka kashe Ja'far ibn Abi Talib nabi ya ce ku yi abinci ku kai musu domin abin da zai dauke musu hankali ya zo ya same su na rashin ba wanda yake magidanci mai kula da gidansa saboda haka kaga ba wai su ne za su rika kabakin abinci suna ta kawo muku ba sai zanto an waye gari ba idan an yi rasuwa mai gida mai dan karamin karfi ya dan bar abincin da iyalan suke ci duk sai a cinye a cikin kwana biyu ku sai kuma an dawo ana ta neman ya za a taimaka ma waɗannan marayu da aka bari da duk kaga tsari da wanda ba na musulunci ba shi yake kawo irin waɗannan abubuwa
to me wannan tambaya yake cewa malami ne idan yana sallah baya cika ruku'un sa yadda ya dace kuma shi ne a masallacin kusa da mu shi kuma ɗayan masallacin idan sun yi kiran sallah kafin mutun ya ankara har sun tayar da sallah to malam zan iya bin shi ko kuwa gara in yi tafiya mai nisa ko kuma in yi sallata ni kadai me ya kamata ne
to na farko rashin cika ruku'u da sujjada a cikin sallah yana bata sallah ruku'u da sujjada rukuni ne ruku'u da sujjada rukuni ne a sallah ba mustahabbi ba wata sunna ba wanda idan mutum bai yi ba sallarsa tana nan ko da kuwa ta dan samu tangarda amma ba za ta lalace ba a shi ruku'u rukuni ne in aka rasa ruku'u cikakke ko aka rasa sujjada cikakkiya babu sallah shi yasa yazo a cikin sahih al-bukhari Hudhaifa ibn al-Yaman ya ga wani mutum yana sallah amma baya cika rukun sa baya cika sujjada sa sai Hudhaifa ibn al-Yaman yake cewa da mutumin nan zai mutu to da ya mutu akan wata hanya ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam law mata hadha la mata ala ghairi sunnati nabi inna sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam wata riwayar la mata ala غير فطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها سوناك كاغا اشي با قرمن ابو بني اشي ليمن با اشيك ركو وانا با اشيك ركو با اشيك سجدة ساك باب مغانا دنجينا قصة تبيشي تبيشي اكن ابن با ريبا ابا اشيك بليمن اكن ابن كسنشي وسل كسنشي وابا بيتما اشي ذاك بليمن اكن تا وانشا قوما ديني ساچي ميكي
ya ce wai shi wannan can da suka yi nisa kafin a ankara sun riga sun tayar da sallah
eh to sai rika tunda dai ana sanin lokacin kiran sallah yanzu mutum yana da agogo wanda yake fadar lokaci ko kuma kalandoji da yake da su ana fadar lokacin sallar azhar lokacin sallar asar magriba isha'i duk ana sani saboda haka sai kai kokari ka kirdaji ka kirdata kafin lokacin sai ka yi sai masallacin tunda ka san cewa ba sa ba da tazara tsakanin kiran sallah da iqama wanda shi kansa wannan shi ba ya sabawa karantarwar musulunci ya sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kiran sallah kana sanar da mutane ne cewa su shirya su taho masallaci lokacin sallah yayi saboda kana gaya musu ne su shirya su taho to sai ka gaya musu suna wani abu suna kokarin su bari su je su kama ruwa su sai alwala kana gama kiran sallah ka tada sallah to kaga an yi ba yi ba kenan kiran sallar ya zama bai musu amfani ba ka kira su amma baka tsaya kintsa din sun zo ba ka ce hayya ala sallah hayya ala sallah yana kokarin yadda zai kikkintsa kayansa in mai wani kashe kashe ne dan tattara kayansa in mai shago ne ya rufe ya shiga ya kama ruwa ya zo alwala amma kai duk baka ba shi wannan damar ba shi yasa ana sa dan ba da tazara tsakanin kiran sallah da sallah kalla shi ka ba da minti 10 zuwa 15 kana azhar kiran sallah azhar ta da iqama kiran sallah azhar ta da iqama kiran sallar abin asuba ta da iqama kalla ka ba da minti 20 15 minti 20 saboda haka wannan shine abin da ya dace a zaha abin nan magriba akalla ka bada koda akalla minti 5 in baka bada lokaci baka bada ko minti 5 ne sannan mu sani akwai nafilu na rawatib da ake yi na kafin da bayan to mutun ya zo masallaci zai yi nafila ta gabanin ka kira sallah ya san yanzu lokaci akwai nafila raka'a 4 raka'a hudu kafin sallah raka'a 2 bayan sallah haka nan a magriba akwai nafila kafin magriba da ba ta cikin rawatib amma kuma akwai bayan magriba Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah kafin bayan magriba kafin ai kira da ai sallar magriba to kai ka zo ka kira sallah gaba ɗaya ka tada sallah kafin mutane su samu su yi waɗannan abubuwan da duk shari'a ta sa musu kaga wannan ba daidai yake da sunna ba musamman magriba da yawa masallatai daga an kira sallah sai ta tada sallah wanda ya saba wa karantarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya saba wa sunna kwata-kwata wannan sunna ta sallo qabl al-maghrib da annabi yake cewa ka haramta mutane yinta saboda haka shi in ya zama Allah ya jarrabi shi da irin waɗannan abubuwa can gashi liman ba ya cika ruku'u da sujjada nan kuma gashi ba sa dan bada dama to wannan dai sune masu dama sai ya kokari ya ninga isa masallacin da wuri tun kafin a kira sallah
to me wannan tambayar ke cewa dan Allah malam ina tambaya ne akan cewa dabi'a na so take yi kamar mu yawancin yaran mahaifiyarmu halayyar ta muke da ita to wannan yana nufin abin haka yake kenan
akwai hadisi da yake cewa takhayyaru li nutfikum fa innal irqa dassas wato ku zaba wato abin nan din ku tsatsan ku wato wanda za ku haifa ku zaba musu iyaye na gari saboda al irq jijiya tana naso hadisin wannan bai inganta ba ta fuskar hadisi ba ya da asali amma dai abinda aka sani shine tarbiya tana da tasiri tarbiya mutumin da ya taso gidan tarbiya akan sa sammanin ya samu kyakkyawar tarbiya ya taso cikin halaye masu kyau wanda ya taso cikin wani yanayi na rashin kula da tarbiya shi ma ya taso ba tarbiya wannan a dunkule kenan amma ba wai yana nufin cewa duk wanda yake gidan tarbiya dole ya tarbiya ba ana iya samu wanda zai taso a gidan tarbiya kuma same shi ba tarbiyar wannan ba yake nuna cewa gidan ba tarbiya ba ko iyayensa ba su da tarbiya shi yasa shi ma zan bayar da tarbiya a'a akan samu kowane abu akan samu wasu wanda za su dan fita daga wata ka'ida wacce ke ta gamammiya kamar annabi Nuhu da ɗansa kaga annabin Allah ne gidan annabin Allah ba za a yi zacin cewa ba zai samu kula ta uba ba amma da ka ɗansa gashi yadda ya zama ya kibin hanyar uban ya lalace saboda haka wannan ba annabi Musa ya taso gidan Fir'auna amma kuma ya taso da tarbiyya irin ta Fir'auna bai taso da ita ba wannan duk ana iya samun irin wannan so amma dai a dunkule tarbiyya tana tasiri inda ka samu iyaye na kwarai to ana iya kokarin ayi tunanin cewa za a samu kyakkyawar tarbiyya gidan inda aka samu iyaye marasa abin hali na kwarai za su yi tasiri ga ƴaƴansu waɗanda suke ƙarƙashin su da abin da mutum ya taso ya ga yana yi a gidansa ba zai ɗauka a faran farko cewa ba daidai ba ne zai dinga cewa abu ne daidai tun da ga iyayensa suna yi sai dai daga baya ne watakila abin a samu ya gane abin da ke cewa ba daidai ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yujsanihi kowanne ana haifarsa akan kyakkyawar halitta tsabtatacciya da ba wani sofanan barna ko bata a cikin zuciya amma daga baya iyaye za su iya mai da yaro idan su kiristoci ne su mai da shi kirista idan yahuda ne su mai da shi mai yahudi idan majusa ne su mai da shi mai majusi kaga ya nuna cewa tasowar da yaro zai a hannun iyayensa za su yi masa tasiri saboda haka in ya zanto mahaifiya tana da wani hali ba mamaki iyayenta duk su kwaikwaye ta nan saboda uwa tana da tasiri cikin iyayenta fiye da uba don ta fi zama da su tun suna ciki ita ɗauke su a ciki za ka haife shi ta shayar da su ta girma ya zanto suna tare da ita fiye da yadda suke tare da mahaifinsu kuma musamman ma yaya mata sukan zama tare da mahaifinsu har zuwa lokacin aurensu saboda haka kaga dole ne ɗabi'unta su yi mata tasiri shi yasa musulunci ya ce in za ka yi aure ka auri mata ta kwarai don saboda ita ce makarantar 'ya'yanka yadda ka san kowa zai kokari ya kai dan sa makaranta ta kwarai to da yake ganin cewa dan sa zai samu kyakkyawar tarbiya da ilimi to uwa ita ce makarantar farko idan zan to baka samar wa danka uwa ta gari batun wajen aure to za ka kamar ka dau danka ne ka kashi wata makaranta wacce take ba ta gari ba
na'am mallan wannan kuma yake cewa idan mutum yana sallah sai ya ga yaro ya nufi wajen gas zai jawo shi da abinci akai shin ya mutum zai yi a wannan halin idan ya tafi ya hana yaron zai dora da sallah ne ko kuwa sallar ta baci
duk wani abu wanda zai cutar mutum yana sallah zai yi kawar da shi kuma sallar sa bata baci ba sannan kuma in ya dawo zai ci gaba da inda ya tsaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuna salla iktulul aswadaini fi salla kashi abinan miciji ko kunama ko da kuna salla ne alhayyata wal aqrab kan sani cewa kashe miciji ba bane da zaka yi shi da farar dai ba a ce ka yi shi cikin sauki ka gama watakila ka bi shi ya shiga nan ka bi shi har ka samu ka kashe shi Annabi ce kuna salla ba ku kashe su saboda in kana sallah wani abu ya gito wanda rashin daukan mataki ba ba zai baka sallah ta yi ba to sai ka yi shi kuma ba zai bata maka sallah ko da kuwa yana aikin yana da yawa domin wannan aikin yana da alaka da ita kanta sallar taka sallar ka ba ta cika ba yanda ka ga yaro ya nufi wuta ko ya nufi rijiya ba ta yadda za a yi ka kawai ka dake ka ci gaba da sallah ba zai yi ba saboda ka sai ka je ka jawo shi ka ci gaba da sallar ka ba kuma sai ka sako ta daga farko ba
to wannan kuma yake cewa mallam mutum ne yake fama da ciwon kafa shin zai rinka yin salloli a zaune ne ko a tsaye
tsayuwa a sallah rukuni ce daga cikin rukunan sallah tsayuwa a sallah rukuni ce Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin amma idan mutum ba zai iya tsayuwa ba idan mutum ba zai iya tsayawa ba saboda rashin lafiya shikenan sai a zaune idan ma mutum zaman ba zai ba sai a kishingiri haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Imran ibn Husayn lokacin da yake fama da basir yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce salli qa'iman fa illam tastati fa qa'ilan wa illam tastati fa ala jamb ce kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune ba kai kai koda a kishingiri ne saboda haka in ya zanto tsayuwar ba za ta yiwu ba to shikenan sai ya yi sallar sa a yanayin da yake ciki wannan babu komai in a zaune yake iyawa sai ya zaune idan a tsaye yake iyawa abin nan a kishingide ma zai sai ya kishingide sallah kowane yayi ka samu kanka dole ka yi ta haka Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah gurgudan iyawar ku duk abin da ya fi karfinka Allah baya kallafa maka baya dora maka shi
to wannan ya ce assalamu alaikum dan Allah ni ma'aikaci ne ina da retirement saving account wanda gwamnati ta tilasta wa duk wani ma'aikaci to daga baya na samu labarin cewa mutum za a iya mayar da shi tsarin da ba za a yi ta'ammuli na da riba da kuɗin ajiyar shi ba to yanzu mallam na koma tsarin musulunci amma kuma na riga na tara kusan miliyan 2 na ribar da aka ƙara mu wato ribar da aka ƙara mu kafin na koma wannan tsarin kuma za a hada ne yanzu da kuɗin da na tara da na ribar a ci gaba da juyawa ta hanyar halal ni a gani na zai zama kenan kudin halal da haram za a hada a ci gaba da business din halal kuma ba za a yi iya withdrawing ba har sai na yi retire balle na cire ribar da aka kara mu dan Allah mallam ina neman shawara yadda zan kubuta daga cin haram a kudin da za a rika bani bayan na bar aiki
ka kyauta da ka koma zuwa ga system wanda yake ba ribar a ciki ko da ko wancan din wata wani abu na ribai ya shiga kuma baka da damar ka janye shi wannan ba zai cutar da kai ba duk abin da mutum ba zai iya yi ba Allah baya dora masa shi duk wani abin da ya fi karfinka to Allah ba zai kama ka da shi ba Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da zai iya abin da ya fi karfinsa Allah baya dora masa shi bai ma dora maka ba bare ya zamanto kana da laifi babu maganar laifi a ciki saboda a ci gaba da juyawa kamar yadda ake juya shi a dacen kuma idan da duk Allah subhanahu wataala ya saka fitar da kuɗin daga cikin wannan account din to a lokacin sai ka cire wannan amount din da kasancewa ya karu na riba a wancan account na farko sai ka cire shi in miliyan 1 ne in miliyan 2 ne sai ka cire shi in so sai ka je ka yi aikin al'umma da shi kaje ka aikin kwalbati kaje ka aikin hanya kaje ka gyara musu marayu gidansu duk dai wani abu da ka san zaka iya yi da shi da mutane za su amfana sai kai da wannan kudin in haka ka kubutar da kanka amma yanzu duk abin da za su baka ba haram kake ci ba haram kake ci
to wannan kuma tambayar take cewa malam mutum ne aka salwantar masa da wata gaba a jikinsa sai aka bashi diyya shin shi kadai zai ci kudin ko har da ƴan uwansa suna da haƙi
a shi ba shi aka salwantar da gabarsa ba so haka kudin gabarsa ne aka bashi diyyarsa so ka ba maganar cewa ƴan uwansa suna da haƙi a ciki ita diyya ta wanda aka yi wa laifi ne aka mutum aka rasa masa hannunsa za ba shi rabin diyya ta mutum aka rasa hannunsa kafarsa guda zai samu diyya ta mutum ta mutum rabin diyya ta mutum to abin da aka samu na diyyar na za a ba shi kayansa ne sai da in shi kuma ga dama ya raba musu to wannan kuma kayan haƙƙinsa ne amma ba za a ce a tara a cinye ba kuma shi ne da ciwo a jikinsa kuma sannan wasu suna cin goriyar abin da aka ba shi ba haka ba ne
to wannan tambayar da ke cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin da musulunci ya tanada akan hukunta yara ƙanana shin ko akwai matakai da ake bi domin ladartar da yaro a musulunci
na musulunci kam shi ne ya ba da kyakkyawan tsari na yi wa yaro ladabi tun daga yana ƙarami har zuwa lokacin da zai yi hankali har lokacin da zai zama babban mutum ya mallaki hankalinsa a musulunci ya tanadi na farko dai akwai ilmantarwa akwai nasiha akwai fada sannan har akan kai ga duka akan kai kafin a kai ga duka akwai alhirman wani abu da yake so a ce ba za a yi masa ba wani abu da ya saba ana yi masa a ce an dakatar da yi maka wani abu da ake yi wa kowa da kowa shi ake masa duk wannan yana cikin matakai na za a ladabtar da yaro idan ya kama kuma abin ya ci tura ana iya dukan shi ba dai duka wanda zai salwantar masa da wani abu na jikinsa ba ko ya saka shi cikin wata hali duka dai da zai ji raɗaɗin dukan ba tare da kuma ya ji rauni ba ko an faffasa masa jiki wannan ba musulunci bai yi da wannan ba amma dai duka ghairu mubrih kamar da yake ake cewa Allah ya ce fadribuhunna annabi ya ce da yake cewa ku umarci yaranku da sallah suna yin shekara bakwai idan suka kai shekara goma ku dake su a kanta ana yana nufin ku dake su duka wanda za su san cewa abinda suka yi ba daidai ba ne kuma an yi fushi da su wannan shi ne abinda ake yi turo ne da hanyoyi ne na daftarwa duk da cewa an zo wani zamani bature ya ce ka dake yaro daga cikin makarantu ana zuwa ana kai malamai ƙara wurin yan sanda sun dake yaro wanda kuma a da duk ba haka ka sani ba da duk wanda suka yi shi wannan da yake ƙara wata kila yayi karatu a da wanda ke shi kuma wannan dukan da aka yi masa a da din ya amfane shi inda makara yake yi saboda tsoron wannan dukan ya daina makara in karatu ake ba shi assignment saboda yana tsoron malam zai dake shi zai zauna yayi ba sai iyayensa sun zare ido akan sa ba yanzu ƴaƴanmu sai iyaye sun dage sun tafada suna ta fama kafin yaro saboda ya san in je makarantar ma kawai ba hujan kunnan zamani bai sai yi ba saboda an hana shi to saboda kai shi wannan komawa zuwa ga wasu wanda su rayuwarsu ba irin tamu ba ce rayuwarsu yaro in ya kai yatim ma ba ka da damar ka tsaya a gabansa ka ce za ka hana shi wani abu yana kai shekara 18 ya mallaki komai nashi uwansa da ubansa ba sai su hana shi wani abu ba in suka yi masa wata magana ma da bai ji daɗi ba zai iya zuwa ya report su ga ƴan sanda suna kiransu cewa kun hana yaronku sakat kun hana shi sakewa ku zo ku yi rubutu ku yi undertaking cewa ba za ku ƙara matsa masa ba su haka rayuwarsu take shi yasa yaro zai abin da ya ga dama gaban iyayensa yarinya za ta iya zuwa da saurayinta za ta yi komai a gaban iyayenta babu wanda ya sai mata magana saboda haka rayuwar tasu ta koma amma mu musulunci ba haka yake ba saboda haka akwai hanya na ladartarwa in yaro ba a tsayar masa da haddi a ce za a yi masa abin haddi da ake yi babba amma dai ana iya hora shi gwargwadon abin da zai gane cewa abin da ya ba daidai ba ne
to malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum menene halaccin karanta wasu surori a cikin shafa'i da wuturi ba suratul a'la da suratul kafirun ba shin hakan ya halatta
ya halatta shi shafa'i da wuturi nafila ce kamar sauran nafilfilu da cewa shi yana da wata falla ta musamman cikin kiyamul laili ne shafa'i da wutri shi ne kiyamul layl shi ne wutri ne gaba daya kuma abinda aka ce karanta kiyamul layl faqra umma ta yasar min alquran cikin kiyamul layl Allah yake wannan magana ku karanta abinda ya sauka na alqurani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an samu a rakuin karshe na sallarsa ta dare yana karanta waɗannan surori ba yana nuna cewa wajibi bane yana cewa in kana so ka karanta to ka samu wannan ƙari lada na yin koyi da wannan sunnar amma da baka karanta ba kuma baka yi laifi ba a ce ko sallarka ba ta yi ba ko wutirinka bai yi ba a kowanne abin da ya sauka na alqurani kana iya karanta shi kai wutiri don haka lafazin alqurani ya ce idan ka karanta waɗannan arkawai uku na ƙarshe to shikenan ka samu kuma ƙarin wata sunna ta musamman ka samu wani ƙarin lada
to wannan mai tambayar take cewa mace ce sai mijinta duk wata yake bata interest din sa na banki a matsayin kyauta ko sadaka shin ya halatta ta ci
ba halatta shi ma ya bata ba halatta tun farko shi ma ya bata saboda interest wato riba bai halatta ga wanda aka bashi kudin riba ya amfani da shi ga kansa ba ko ya amfani da shi ga wata maslaharsa miji ya dauki kudi ya ba matarsa maslaharsa ce shi ka kare matarsa ya ba amma kuma maslaharsa ce domin alaƙalla ya ƙara danƙon soyayya tsakanin su da ita sannan kuma ya taimake ta da abinda watakila in da ta roƙa ne za ta yanzu ba ta tambaye shi ba in wani nauyi ne akan sa yanzu ya amfani da wannan ya rage wannan nauyin na kansa wani abu ne za ta tambaye shi sai ga dauki kudin da sai ba ta ita ba za ta ce tana kudin da baka bani ba sai ka bani wani daban ba wannan ba saboda haka kansa ya taimaka ba ya ce ba ita ya taimaka kansa ya fara taimaka sannan ita so ba ya halatta ka yi amfani da kudin riba cikin abin da zai dawo amfanin gare ka kai ba ya halatta ko ka dauka ka ba danka ko ka ci iyayenka wanda suke dogaro da kai ka dauka ka ba su ka je kai can wani aiki wanda watakila ma wanda kai aikin nan shi ma baka san shi ba ko wani ne kawai ya zo wuce aka dauka ka ba shi wuce ko kuma wani abu ne na al'umma kaga cewa yana buƙatar ko a gyara kwalbati ne ya lalace ko datti ne ya taru a guri a kwashe shi ko wani rami ne a cike shi ko wani masallaci ne yake buƙatar a gyara ka ce a gyara musu ne shikenan sai kai wanda kowa da kowa ne zai amfana ma na'am
to malam wannan tambayar ta ce shin gaskiya ne masabuki baya yin sujjadar kabali ko ba a ji a sallar da ya bi liman ko da ko bayan ya rabu da limamin ya rage ko ya ƙara wata gaba a sallar
a ba ko da bayan ya rabu da liman ba idan kafin ya rabu da liman ne liman yana dauke masa buki in tare suke sai ya rabu kanwa to shikenan liman ya dauke masa wanda in liman ya rabu kanwa shi ma ta shafe shi amma in ya rabu da shi to zai zama cin gashin kansa yake in ya rabu kanwa a cikin abin da yake cike sallarsa da shi to wannan sai yayi sujjada in tabadi ce sai yayi in kabili ce sai yayi eh saboda haka in dai har sun rabu liba ya riga ya sallama ya bar shi yanzu independent yana cin kanshin kansa zai kawo sarkawoyi ko wata raka'a da ya rasa to in ya samu sahwa a cikin ta sai ya mata sujjada kabili ko badi
to wannan tambayar ta cewa shin malam sallama a sallar janaza daya ake yi ko biyu wanne ne ya tabbata sunna
akwai sabani na malamai game da sallar sallama biyu ake ko ɗaya ake mafiya yawancin malamai sun tafi akan ɗaya ne kuma sannan an ruwaito wannan daga sahabbai da dama kamar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar kamar Jabir dan Abdullah kamar Anas ibn Malik kamar Abu Musa al-Ash'ari da yawa daga cikin sahabbai kamar Al-Wasila ibn al-Asqa Abu Umama ta Ibn Sahal duka waɗannan sahabbai ne da wasu daga cikin tabi'ai kamar su Al-Hasan al-Basri kamar su Ibn Sirin duk waɗannan a rawaito daga wajen su cewa sallama ɗaya ce ne sallama ɗaya a sallah kuma da sallar jana'iza ita sallar jana'iza suna cewa mabniya ce ala takhfif dama an gina ta ne akan sassautawa ba tsawaitawa ba saboda haka sai a yi sallama ɗaya wannan shine ra'ayin mafiya yawancin al'a'imma banda al'ahnaf da kuma wani ra'ayi na shafi'iyya amma yawanci malamai abinda suke cewa sallama ɗaya ce akwai wanda suka ce sallama biyu ce akwai hadisi a cikin Al-Mu'jamul Kabir da Sunan Kubra na Baihaqi wanda yake cewa abubuwa guda uku sunnar annabi ce amma mutane sun batta daga ciki akwai sallama a sallar jana'iza kamar yadda kuke sallama a sallar ku taslimu fil fi salatil janaza ka taslimu fi salatikum to wasu sun yi hujja da wannan akan cewa ana iya yin biyu amma dai mafi yawa sun fi tafiya akan cewa daya ce kuma wannan gaurin shi yafi karfi
to malam Allah ya saka da alkhairi masu sauraro da kallon mu duka nan muka kawo karshen shirin na fatawar rahma na wannan lokaci sai dai za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 07-0-360-4-1-4-5 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawar rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehin malamin namu Farfesa Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni Mubarak Hamza Adam nake da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh